الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwar mu a wannan yammacin ranar Litinin 22 ga watan Safar hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 1441 wanda ya dace ma 21 ga watan 10 shekara ta 2019 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Bulughul Maram na Ash-Shaykhul Imam Al-Hafiz Ahmad ibn Ali ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala kafin darasi na yau ba laifi idan da tambayoyi suna iya gabata na'am
sunne ke da gida eh sana muni eh sana nan da su kuma mai tace ne duk kamar aikin da shi ne ne ke zama da a wani gida ne ke zai tace
eh mai
riya
eh shi a ina yake da zama
ana yana zana zuwa na gida kuma yana tsaya na zuwa yake wannan gidan yake wancan gidan amma an ne yake zama da aiki
kuma shi ne kamar yana yake tambaya
tambaya ne
zai ni wani misali mutum ne yake da mata biyu misali ma'aikaci ne a nan da magara ɗayar matar shi a nan ɗaya kuma a muradi misali a ina ne in yaje zai yi kasarin sallah iya kasarin sallah akan hanya zai da zaran ya isa maradi to nan ma gida ne tunda akwai matar shi iyalin shi an gane ko kenan nan gida ne can gida ne akan hanya zai yi kasarin sallah na'am wani misali dangane da wanda ya yi tamattu'i tamattu'i nau'i ne daga cikin nau'ikan hajji wanda hajji kala uku ce akwai ifrad sannan akwai kiran sannan akwai tamattu tamattu'i shine mutum ya yi umra a cikin wata daga cikin watannin hajji ya gama kuma a wannan shekara kafin ya dawo gida ya samu damar yin hajji misali mutum wanda ya tafi Makka a cikin watan Shawwal ya yi umra ko a cikin watan Zulqa'ada ko a cikin watan Zulhijja ya yi umra ya gama sai ya ci gaba da zama a nan Makka a wannan shekara kuma ya samu yin hajji to wannan shine ake kira mutamatti duk wanda ya tamattu'i Allah ya wajabta masa hadaya shine ya yanka rago ko kuma su bakwai su yi tarayya su yanka sa ko su yanka rago ne in har babu hadayar kuma babu kudin sayanta to sai a sauko mataki na biyu wato shine yin azumi 10 uku a can bakwai kuma randa Allah ya dawo da shi gida me yasa aka wajabta masa hadaya an wajabta masa hadaya saboda ni'imar Allah subhanahu wa ta'ala ta girmama a kai shi domin ya jefe tsuntsu biyu da dutse daya, abu na guru ɗaya ya samu yin hajji ya samu yin umra. To don haka shi wannan azumi uku da zai yi jera shi ba wajibi ba ne ba, amma an so a jera shi. Misali, shi wanda bai samu hadaya ba, ya tabbata bayyana hadaya, bayyana kudin sayanta, to kafin ma a fita Mina yakan iya yin wannan azumi uku, randa Allah ya dawo da shi garinsu sai ya yi azumi bakwai. In kuwa bai samu ba yi kafin a fita Mina, ma'ana kafin a je a tsaya a Arafa, to an masa rangwame yakan iya yin 11, 12, 13 kamar yadda hadisi ya gabata. Rangwame ne ga duk wanda bai samu hadaya ba, shi yana iya azumtar ayyamu tashri 11, 12, 13. In ma bai samu ba azumtar waɗannan kwanuka kenan, bayan dai an riga an dawo sai wannan azumi uku a can makaran da Allah ya dawo da shi garinsu, to sai ya yi azumi bakwai, shi ne matsayin hadayar da bai yanka ba. Kamar yadda Ubangiji ta'ala ke faɗa a cikin suratul Baqara, faman tamatta'a bil umrati ila al-hajji famastaysara min al-hadi faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyamin fil hajji wa sab'atin idza raja'tu tilka asharatun kamila dhalika liman lam yakun ahluhu hadir al-masjid al-haram. Ubangiji ta'ala yake cewa duk wanda wato ya ji daɗi da yin umra zuwa lokacin hajji, ma'ana yayi umra ya gama sannan ya ci gaba da zama har zuwa lokacin hajji, yayi wannan hajji a wannan ainihin shekarar, Ubangiji ta'ala ya ce fa mastaysara min al-hadi, na kan shi abin da ya sauƙaƙa na hadaya. Sai ya ce fa man lam yajid, duk wanda bai samu hadayar ba, fa siyamu thalathati ayyamin fil hajji, na kan shi azumin kwana uku a can hajji kenan a Makka. Sai yace wa saba'atin idza raja'tu fa alaihi, yake cewa fa malami yajid fa siyamu thalathati ayyamin fil hajji, sai yake cewa wa saba'atin idza raja'tu, kuma na kan shi azumi bakwai. Sai yace idza raja'tu, in kun din sun dawo gida, sai yace tilka asharatun kamila, Ubangiji ta'ala yace wannan shine goma cikakka kenan, uku in an hada da bakwai kenan ya zama goma. Amma wanda hadaya take hawan kansa in yayi tamattu'i shine wanda yake ba dan Makka ba, dan haka Allah ya kayyade mana yace zalika liman lam yakun ahaduhu hadir al-masjidil haram, wannan wajabcin hadaya yana kasancewa akan wanda iyalinsa wato ba sa masallacin Allah mai alhurma, ma'ana ba sa ba ɗan Makka bane ba, shi dan Makka ko yayi tamattu'i ba maganar hadaya akan shi, dan haka kenan ta takaita ne akan baki. Na'am. Kamar misali menene ya sayar mushi? Wai misali mutum ne ya sayar maka bahu uku na hatsi, kowane bahu a jika 30-30, a wannan lokaci haka farashinsa yake, ka masa alkawalin cewa rana ya tewo zan kawo maka kudin, rana ya tewo da ka kawo masa kudin a kowace 30 sai ya ware jika biyu, ya karbi jika 28-8, sai ya ce hatsi ya rage, yau jika 28 yake. Wannan wani kyautatawa ne ya maka, ihsani ne ya maka, amma wancan ciniki da aka yi wannan shine ciniki, an gane ko? Wannan ragi ne ya maka, tunda hatsi ya sauko a yanzu, to na dai rage maka jika biyu a wancan cinikin da muka yi, dana sayar maka 30-30, to yanzu na rage maka biyu a ciki, wannan halaka ne kyautatawa ne, tunda shi yanzu anan abin da muke so mu gane, shi wanda aka sayar ma yace sai nan da sati zai kawo, a satin da ya kawo sai ji labarin hadi ya dawo jika 28 ba maganar yace 28 takwas zan bada saboda a lokacin da aka yi ciniki da kai a jika 30 aka yi haka hatsi yake a yanzu ne ya dawo jika 28 kenan tsohon ciniki ne aka yi ba yanzu bane aka yi ciniki amma in shi wanda ya sayar din shine ya rage maka ya baka wani abu to wannan kuma halaka ne na'am
wani
misali kamar ka dauko keken haya haya aka baka kai ma kana iya ba wani haya ko kuma a baka gidan haya kuma kai ma kana iya ba wani haya kana iya badawa amma ka tabbata cewa kai aka sani ba shi ba aka sani an gane ko tunda kai aka ba haya amma in shi mai kayan ya maka sharadin cewa to ni fa kai na ba amma kar ka ba wani in har ka san wani zaka ba to ka zo ka fada mu to a lokacin nan bayya halatta kai ka ba wani amma in aka baka hayar gida an baka shi misali a jika 30-30 to ba laifi kai kana iya bada shi a jika 40-40 an gane ku wannan jika 10-10 da ta hau takaci daidai yake da a dau kaya a baka farashi a ce kayan nan je kaka kawo jika 100 jika 100 kawai ni nake bukatar ka kawo to anan bayya halatta ka sayar da wannan kaya kasa da jika 100 in ka sayar da wannan kaya jika 150 ko jika 200 wannan 100 da ta hau takaci iya shi mai kaya jika 100 zaka kawo masa inda ya riga ya baka farashi amma in yace amshi sayar mu in kayan jika 10 ne in ka saida shi jika 100 bakka da daidai da dala a ciki dole wannan jika 100 tashi ci in kayan jika 10 ne yace je ka saida mu aka yi katarin ya sayar da shi miliyan guda to gabaɗaya wannan ne mai kaya ne amma in farashi ya baka to matsayin dillali kake je ka sayar mu na baka farashi a jika 100 duk abin da ya hau wannan naka ne sawa'an kun yi da shi ko ba ku yi da shi ba kamar yanda ya gabata a cikin darasin mu na Sahihul Bukhari darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna da cikin kitabul buru littafin da ke bayani game da hukunce na sayi da sayarwa darasi da ya gabata wato da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala mun gama babul kiyar baban da ke bayani game da abin da yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato na shine ciniki na zabi karmu wanta shi lafazin al-khiyar suna ne wanda an ciro shi daga lafazin al-ikhtiyar ko kuma at-takhyir idan aka ce al-ikhtiyar ko aka ce at-takhyir shine talabu khairil amrayn neman fiyayye daga cikin al'amuran biyu ka tsaya kai nazari kaga a cikin abubuwan nan biyu wanne ne yafi dacewa wanne ne ka fi samun maslaha a cikin shi to wanda karmu manta bayani ya gabata akwai khiyarul majlis zabi wanda yake na mazauni sannan akwai kuma khiyarul shar zabi wanda yake na sharadi na ukun shine khiyarul gabn shi khiyarul majlis shine malam yazo mana da hadisai biyu a farkon babin wadanda suke tabbatar mana da hukuncin sa shine hadisin Abdullahi dan Umar Allah ya kara musu yadda daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yake fada idza tabaya ar-rajulani manzon Allah yace idan mutum biyu suka kulla ciniki an gane ko kaga kayan mutum kana bukata kace wani nawa zaka sayar mu yace kawo jika 10 kace na saya 7 yace a kara dai wani abu kace to na saya 8 yace to na sayar maka ka dau kudi ka bashi ya dauki kaya ya baka to wannan ciniki ya tabbata in ba a riga ba aka rahu indai kuna nan a inda aka kulla cinikin to akwai wata dama da shari'a ta bamu wanda kuma wannan dama rangwame ne na Ubangiji subhanahu wa ta'ala dan so da yawa mutun yakan yi wani abu ba tare da tunani ba sai bayan abin ya gama sannan kuma yayi nadama musamman shi abin da ya shafi ciniki wani lokaci kawai abu ne wanda kai tsaye zaka iya yi amma bayan dan lokaci kadai in kai nazari sai kaga cewa abin nan fa gaskiya ni dai ban ji dadi ba akan sai yin shi zaka samu nadama dan haka shine sai yace idza tabaya ar-rajulani idan mutum biyu suka yi ciniki suka kulla ciniki da juna manzon Allah yace fa kullu minhuma bil khiyar kowanne ɗaya daga cikin su manzon Allah yace yana kan zabi ma'ana yana da zabi zabin shine azartar da wannan ciniki ko kuma a fasa ma lam yatafarraqa manzon Allah yace matukar ba su rarraba ba sai yace wa kana jami'an lafazin wa kana jami'an karfafawa ne akan lafazin malam ya tafarraka matukar ba su rarraba ba yace sun kasance suka kasance suna tare kenan in dai kuka yi ciniki ko mun tsawon lokacin da aka dauka in dai ba a rarraba ba to kowa yana kan zabi at-tafarruq anan yakunu bil abdan yana kasancewa ta hanyar rabuwa da gangan jiki la bil qaul ba ta hanyar fada ba kamar yadda Malik al-Imam Malik da wasu daga cikin magabata su sun tafi akan cewa rabuwa anan ana nihi bil qaul in dai yace ya sayar ma kace ka saya suka ce to ciniki ya tabbata ba maganar dawowa to amma marwayicin hadisin Ibn Umar Allah ya kara musu yadda in kun yi ciniki da shi in yana son wannan ciniki ya tabbata to yakan tashi yayi taki daya biyu uku in yayi gaba sannan kuma in yana da nihin zama sai ya dawo ya zauna shine yace malam ya tafarraka matukar ba su rarraba ba wa kana jami'an manzo Allah yace sun kasance suna tare shine muka yi misali a wannan zamana mu ana zauna kaga agogo a hannun mutum sai kace wani ina buƙatar agogon nan nawa zaka saida mu sai yace kawo shi ka goma sai kace ka saya ka ba shi kudi ka karbi agogo kafin a gama karatu a tashi to kana iya cewa ka fasa ka dawo masa da agogonsa ka karbi kudinka shi ma yana da yancin da zai ce ya fasa karbi kudinka ba na agogota shine sai yace auyo shine kenan wannan ake kira shi khiyarul majlis zabi wanda yake na mazauni ka shiga shagon mutun ka sayi kaya in dai baka riga ba ka huta an gane ku in dai baka riga ba ka huta to kana iya cewa ka fasa kuma duk inda za a ji dole ya karbi kayan shi ya baka kudinka kuma shi ma yana iya cewa ya fasa ya karbi kudin shi ya baka ya karbi kayan shi ya baka kudinka duk inda zaka kai shi wannan ciniki bai tabbata ba a shari'anci sai yace aw yukayyiru ahaduhuma al-akhar manzo Allah an gane ku sai yake cewa aw yukayyir ahaduhuma al-akhar kuma matukar wato ɗayan su wato bai ba dan uwansa zabi ba ai malam yukhayyir ahaduhuma al-akhar matukar ɗayan su bai ba kenan dan uwansa zabi ko kuma aw yukhayyir ahaduhuma al-akhar ko kuma ɗayan su wato bai ba dan uwansa zabi ba ko kuma ɗayan su kenan ya ba dan uwan shi zabi wannan kuma ana kiran shi kenan khiyarul shar an gane ko kenan matukar bai ba shi ɗaya daga cikin su bai ba dan uwansa zabi za ku iya ciniki shi wanda yake mai kaya sai ya ce kayan nan na yarda da su na amince su na ma baka garanti je ka daga nan zuwa kwana uku in bai maka ba ka dawo ka karbi kudinka ko kuma kai da ka saya in kana daddar akan wannan babur misali ko wannan mota to zan tafi in jarraba wannan mota in hauta tsawon kwana uku ko sati guda in bata mun ba anan cikin kwana uku zan dawo in karbi kudina to in ya yarda ya amince to wannan ana kan zabi har sai an kai lokacin da muddakin ta cika ma'ana zamanin da aka kayyade kenan ya cika wannan ana kiran shi kenan khiyarul shar don haka shine manzon Allah sai ya ce fa in khayyara ahaduhuma al-akhar idan ɗayan su ya ba dan uwansa zabi fata baya a ala zalika suka kulla ciniki akan wannan zabi to faqad wajaba albay'u manzo Allah yace tabbas ciniki ya tabbata kenan in an kai lokacin da wannan zabi ya cika kace masa zan je in jarraba zuwa kwana uku idan aka cike kwana uku baka dawo ba rana ta hudu ba maganar ka dawo kace ka basa an gane ko ciniki ya riga ya tabbata daman zabin na sharaki da ka bada an dau lokaci an kayyade iya kwana uku ne a cikin kwana uku zaka iya dawowa amma in ya wuce kwana uku to ba maganar ka dawo shine yace fa in khayyara ahaduhuma al-akhar in dayan su ya ba dan uwansa zabi fa tabaya'a ala zalik suka kulla cinikin akan wannan zabi kenan khiyaru shar manzo Allah yace fa kad wajaba al-bay'u tabbas ciniki ya tabbata sai yace wa in tafarraqa in suka rarraba ba'da an tabaya'a bayan sun kulla ciniki kasa yayi ce na sayar ma ka bashi kudi ka karbi kaya kuma ya baka kaya daga baya zai karbi kudin an gane ku ko kuma wato ya baka kudin yace daga baya yana zo na karbi kayan so da yawa mutun yakan zo shagon kai sai kaya ku kashe ciniki sai ya baka kudin sai yace daga baya yana zo na karba ko kuma ya zo shagon ka ku yi ciniki sai ka bashi kaya ka ce masa sai yace daga baya zan kawo maka kudin ko zan turo yaro ya kawo maka kudin to shine anan yace wa in tafarraqa in suka rarraba ba'da an tabaya a bayan sun kulla ciniki walam yatruk wahidun minhum albay'a ɗaya daga cikin su bai fasa wannan ciniki ba har aka rabu manzo Allah yace faqad wajaba albay'u tabbas ciniki ya tabbata kenan in har ka saya an sayar maka an rabu to ba maganar wani ya dawo to dan haka wannan kenan hadisi ya kunshi sharadi biyu wato ya kunshi zabi kala biyu akwai khiyarul majlis sannan kuma akwai khiyarul sham hadisi na karshe shine yake tabbatar mana da khiyarul ghabl hadisin Abdullahi dan Umar Allah ya kara musu yadda ke fada wani mutum ya ambata ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annahu yukhda'u fil buyu cewa shi ana yaudararsa a wajen ciniki a ma'ana ana bugon hancinsa shine Habban ibn Munkir al-Ansari Allah ya kara masa yadda wanda bayani ya gabata ya samu rauni ne a wani yaki daga cikin yaƙe-yaƙen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an masa wani rauni a kai raunin da ake kiran shi ma'amuma wanda yake tade fatar kai har sai ya iske kokuwar kai kashi to sai ya dan samu rauni wato na hankali so da yawa shi kuma mutum ne ya saba saye da sayarwa dan kasuwa ne in yaje saya ko yaje sayarwa sai a ringa bugun hancin shi wanda wannan shine ake kira al-ghabn a Hausa ana kiran al-ghabn shine kamunga ko kace bugun hanci misali abinda kowa ya san kudin shi jika goma ake saida shi ko ina sai ka zo wani ya saida maka shi jika goma sha biyar da sayar maka shi sha biyar ko sha uku ko sha bakwai ko abinda yake sama da haka to duk wanda aka masa wannan to wannan shine ake kira al-ghabn an gane ko amma ba irin makamniyar kasuwa kayan da ba a san farashin su ba wanda ita makamniyar kasuwa kayan jika biyar ana iya saida maka shi jika ashirin abu ne wanda yake ba san kudin shi ba ba wanda zai ce ga yanda ake saida shi hakikanin kudin shi kawai sai dai yanda kasuwa ta bada amma akwai kayan da a fili suke kowa ya san kudin su to irin wannan kaya wanda kowa ya san kudin su to in aka bugi hancinka to kana da zabi na ka dawo da wannan kaya ka karbi kudinka ko kuma ka dawo da wannan kaya abinda aka dora maka a maida maka kudinka misali in an sayar maka jika goma sha biyar kowa ya san jika goma ake sayarwa to sai ka dawo ka mayar da kayan a baka jikar ka goma sha biyar ko kuma ka rike kaya a dawo maka da jika biyar in ka da aka dora to shine anan shi wannan sahabi ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama labarin cewa annahu yuqda'u fil buyu, wato ana yaudararsa a wajen ciniki, ana bugun hancinsa. Fa qala, sai manzon Allah ya ce masa, idza bay'ata, daga yau in zaka yi ciniki da wani, manzon Allah ya ce fa qul la khilaba, ka ce masa banda yaudara. An gane ku? Banda yaudara. Balma a cikin wata riwaya, kamar yanda Yunus ibn Bukair da Abdul A'la suka dada a riwayar su, manzon Allah yace masa kuma anta bil khiyar fi kulli sil'atin ibta'ataha thalath layali, sannan kana da zabi akan duk wani kaya da ka saya ko ka sayar tsawon kwana uku, a cikin kwana uku in ka gabe maka bije ka kata da ciniki. Fa in radita fa amsik, in har ka yadda da kayan ka gamsu, manzon Allah yace ka rike. Wa in sakita, wa in sakhata, in fa kaga abun bi maka ba, manzon Allah yace fardud, mazamai da kayan ka tare ciniki kwana uku, manzon Allah ya sanya masa. To dan haka wannan hadisi shine dalilin da yawa daga cikin malamai suka tafi akwai akan cewa akwai khiyarul ghabn, wato zabi wanda yake na kamun ga kenan na bugon hanci. Haka al-Imam Ahmad da al-Imam Malik sun tafi akan wannan cewa tabbas akwai khiyarul ghabn, tare da cewa wasu daga cikin malikiya sun kayyade cewa shine sulusin kimar abun, kenan abinda aka dora maka in ya kai kashi 1 daga cikin 3 kimar abun, to kana iya komawa ka tada. Misali kayan jika 10, sulusin jika 10 na wuce, kenan akalla a samu kamar jika 3.50 ko zuwa jika 3.5. abin jika 10 din aka saida maka shi 13.5 zuwa 14 ko 15, to anan zaka iya dawowa ka tada wannan ciniki, domin abinda aka dora ma ya kai kashi 1 daga cikin 3 abu. Amma abinda kowa ya san jika 10 ne, aka saida maka 11 ko aka saida maka jika 10.5, to ba maganar ka koma. Amma in ya kai kashi 1 daga cikin 3 abun, to kana iya komawa ka tada wannan ciniki. Za mu tashi babi na gaba. قال المصنف رحمه الله تعالى باب الربا. وعن جابر رضي الله عنه أنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء. رواه مسلم. وللبخاري نهوه من حديث أبي جحيفة رضي الله عنه. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الربا 73 بابا، أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه، وإن أربع الربا إرد الرجل المسلم. رواه ابن ماجه مختصرا والحاكم بتمامه وصححه. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع الذهب بالذهب الا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيع الورق بالورق الا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز. متفق عليه. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل، والفضة بالفضة وزنا بوزن مثلا بمثل، فمن زاد أو استزاد فهو ربا، رواه مسلم وأنا أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءه بتمر جنيب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل تمر خيبر هكذا فقال لا والله يا رسول الله إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعل بئ الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا وقال في الميزان مثل ذلك متفق عليه ولمسلم وكذلك الميزان wato malam Allah ya shi kansa na fada wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato na hukuncen riba lafazin ar-riba a larabci wato masdar ne na fadar su raba yarbu riba wanda alif kin asalinsa wato wawu ne shine raba yarbu sai ka ce riba wanda lafazin arriba a larabci ma'anarsa shine az-ziyada gaduwar abu kenan kamar yanda ubangiji ta'ala ke fada watar al-ardu hamidatan fa idza anzalna 'alayha al-ma'a hatazzat وربت وأنبتت من كل زوج بهيج أجن cikin suratul hajj ashahid yace zaka ga kasa ubangiji ta'ala yace hamidatan wato tana mace mutuwar kasa shine bushewarta sai yace fa idza anzalna 'alayha al-ma'a idan muka saukar da ruwa akan ta ubangiji ta'ala yace ihtazzat wato sai kaga kasa wato ta motsa warabat sai kaga ta dadu menene da duwarta shine kumbura wa ambatat min kulli zawjin bahi sai kaga ta tsirar da duk wani icce dangi na icce wanda yake mai kayatarwa idan aka yi shuka idan shuka za ta fito mai kasar take wurin zaka ga ya kumbura ya dago yana tsatsagewa to asalin kalima ta riba a larabci shine ziyada ma'ana kari a shar'ance idan aka ce riba shine malamai suka ce ziyadatun fi shay'in makhsusi kari a cikin wani abu ke bantacce dan haka anan sai mu fahimci cewa ashe ba a komai bane riba take kasancewa tana kasancewa ne a cikin wani abu wanda yake ke bantacce akwai abubuwan da akwai riba a cikin su akwai wanda babu riba dan haka suka ce ziyadatun fi shay'in makhsus dadi a cikin wani abu wanda yake kebantacce dangane da hukuncin riba ita riba haramun ci nasi na alqur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ijma'i na malaman al'umma haka kiyasi da kiyasi gaba ɗaya sun tabbatar da riba mu'amala ce wanda take haramtacciya na daga cikin ayoyi na alqur'ani wanda Allah ya haramta mana riba shine fadarsa wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba ubangiji ta'ala ya halitta saye da sayarwa kuma ya haramta riba kaga wannan nasi ne a bayyana cewa riba haramun ce tunda cewa wa harrama ar-riba lafazin harrama siga ce daga cikin siyan gutari wa harrama riba kuma har ma kashe di da barazana Allah ya yi game da azaba ta musamman ga duk wanda bai daina cin riba ba an gane ko kamar yanda yake cewa allazina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu allazi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وبنجي تعالى يتي وأن دسكي تشير ربا إذن كياما تاي la yaqumuna illa kama yaqumul ladhi yatakhabbatu bi shaytani min al-mas ba sa tashi face sai tamkar tashi mutuman da wato illa kama yaqumul ladhi yatakhabbatu bi shaytani min al-mas sai kamar mutuman da wato shaytani yake bige shi ma'ana mutuman da yake falfadiya idan an yi busa ta tashin alkiyama lokacin da kowa yake tashi daga cikin kabarinsa ya meke ya tsaya ya ga ina ne za a yi da shi to shi duk wanda yake cin riba ya mutu bai tuba ba to zai tashi irin tashi wanda yake na mai falfadiya wanda aljani yake taba shi ma'ana yana tashi yana faduwa da wannan alama za a gane ga laifin shi wato a fagen alkiyama kowa daga ya ganshi ya tabbata cewa ga laifinsa shine yace la yaqumuna illa kama yaqumul ladhi yatakhabbatu bish-shaytanu min al-mas masu cin riba in kiyama ta yi ba sa tashi face sai tamkar tashin mutumin da aljini yake bige shi ma'ana wanda yake da cutar falfadiya sai yace zalika bi annahum qalu innamal bay'u mislur riba me ya kai su haka domin sun fada sun ce ai ciniki wato aikatancin riba ne menene bambanci ka siyo kayan jika 10 ka sayar da shi jika 11 to an baka jika 10 bashin jika 10 an nada maka jika guda akan to menene bambanci kenan a iya kudirin su menene sun halitta da abinda Allah ya haramta sun halitta abinda Allah ya haramta to shine abinda ya janyo musu wannan azaba kuma balma can ubangiji ta'ala yake cewa ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin fa in lam taf'alu fa'dhanu bi harbin min Allah wa rasulihi ubangiji ta'ala yace ya ku mu'minai ku ji tsoron ubangijin ku tsara dokokin sa ku bar abin da yayi saura na riba in har kun kasance mu'minai ma'ana kana mu'amala da riba sai wa'azi ya cin maka ka tabbatar da cewa abu ce wanda Allah ya haramta to duk wani wanda ka bashi bashi misali kana jiran lokaci yayi ya karo maka ya kama to wannan abin sai ka bar shi abin da ya riga ya wuce ya wuce ka riga ka baza kudi ka ba mutane jika 100 a ƙarshen wata za su kawo maka jika 110 wa'azi ya cin maka ka tabbatar da cewa wannan mu'amala Allah ya haramta to duk wanda bai riga ba ka karba to wannan shikenan 100 ka zaka karba wannan 10 ba zaka karba ba amma duk wanda ya riga ya kawo kafin wa'azi ya cin maka to wannan kuma ya riga ya zama halakkin ka shine yace wa zarru ma baqiya minar riba in kuntum mu'min in har kun kasance mu'minai na hakika sai yace fa in lam taf'alu in har ba ku dena ba an gane ko ba ku aikata abinda aka umarce ku da shi to fa azalu bi harbin min Allah wa rasuli ku yi sanin yaki ne ya huru tsakaninku da ubangijin ma'ana yaki ne za ku yi da ubangiji subhanahu wa ta'ala to dan haka nassi na alqur'ani ya haramtar da riba shine kenan wa ahallallahu albay'a wa harrama riba hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sun wuce a lissafa za mu ga kadan daga cikin su malam ya zo mana da su wato a wannan bayi sannan hikima ta ubangiji subhanahu wa ta'ala da ya haramtar da riba ya haramtar da ita ne saboda wata illa shine wato akwai tsantsar cutarwa cutarwa wadda ta wuce a lissafa wanda kwa ubangiji subhanahu wa ta'ala bai taba haramta ma bayinsa wani abu ko ya hane su game da aikata abu face akwai tsantsar cutarwa da barna a karkashin abu ko kuma ya zamanto cutarwar wato tafi amfanin da ake samu yawa kenan barnar tafi amfanin yawa ubangiji ta'ala duk abinda Allah ya haramta da duk abinda Allah ya hani idan ka tsaya ka kalla to abun in ma ka same shi tsantsar cutarwa ne a cikin shi zalla ko kuma ka samu cutarwar tafi amfanin da ake samu yawa to dan haka ita riba tana da madar waɗanda suke sun wuce a lissafa ma'ana cutarwa abu na farko illa ta riba tana gusar da dukkan wani tausayi daga cikin zuciyar bawa duk wanda yake mu'amala da riba zaka samu zuciyar shi zuciya ce ke kasassa dan shi ba wani abu bane ba mai wahala a gun shi ne ya tsiraitar da kai gaba ɗayan abin da kamar laka ya amshi kuma ko damuwa bai yi ba. A yau so da yawa so nawa banki take rike kayan mutumin da yake mu'amala gaba ɗaya hatta da gidan shi ga sai ta amshi gidan da yake ciki a bashi lokaci a fitar da iyalin shi a karfe gida ta yi wantaran komai ta amshi kuma ba tare da ta damu ba. Wai in ma an ɗanyi dama-dama ne a cikin gidan naka a ɗan yanka maka abinda bai kai ba kashi ɗaya daga cikin ukun gidan a ɗan baka ka zauna shi ma kuma zuwa wani lokaci. To don haka ita riba illata ɗaya illa ta farko tana kusar da dukkan wani tausayi da duk wata rahama da duk wani jin kai daga cikin zuciyar bawa. Maganar tausayi ma bata ma taso ba. Shine wani yake bani labarin wani ma'aikaci da ya ɗauki bashin su an je an yi albashi duka gaba ɗaya abinda aka bashi jika biyar. Ya ce a shi bai yarda ba. Ya ce bai yarda ba gaba ɗayan abinda aka bashi a albashi. Wallahi wani ɗan uwa yake cewa ya ga wanda jika bakwai da rabi aka bashi. To yanzu mutum da iyali da wani abu albashi an bashi sama da jika ɗari misali an bashi jika bakwai mutumin da ya saba yin hidimar jika ɗari jika bakwai ne za ta mishi kuma ko tausayi ba zai basu ba in yana so kuma hallo wani bashin za a ƙara mishi kullum dai kenan a hannunsa yake. To don haka abu na farko illa ta farko kenan tana gusar da dukkan wani tausayi daga cikin zuciyar bawa. Shi kuma mumini abinda aka san shi da shi wato shi ne tausayi da jin kai domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa wa innama yarhamullahu min ibadihi ruhama ko kuma man la yarhamu la yurham. Duk wanda baya tausayi manzon Allah ya ce ba za a tausaya masa ba. Da haka Allah ya siffanta muminai cewa tausayin juna suke da shi. Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Masu tausayin juna ne tsakaninsu. To illa kwatar riba tana gusar da tausayi daga cikin zuciyar bawa. Dan ya tsiraitar da kai gaba ɗaya wannan bai kai bai kawo. Kamar yanda ƴan caca ai so da yawa ake fitan ma da mutum riba. An cinye shi an kakkaɓe duk abin da yake hannun shi. Ya sa rigar shi ita ma a cinye ta sai a hudda mishi. Sannan illa ta biyu riba tana sabbaba duk wata gaba da kiyayya tsakanin mu'minai tsakanin jama'a. Illata ta biyu tana sabbaba tana zamantowa sababin gaba da kiyayya tsakankanin jama'a. Ta sanya duk wata alaka duk wata zumunta da duk wani soyayya tsakanin mu'minai wato riba tana yanke wannan dukkan wannan alaka. Shi ko duk abin da yake janyo gaba da kiyayya tsakankanin jama'a to musulunci ya haramta shi. Illar haramta giya da caca domin yana daga cikin illolin shine sabbaba gaba da kiyayya. Inna ma yuridu shaytanu an yuqi bainakum al'adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dhikrillahi wa anis sala fa hal antum muntahun. To yana daga cikin illolin riba tana sabbaba gaba da kiyayya tsakankanin jama'a. Saboda duk wanda ya sami irin wannan hali yanzu misali wanda aka bashi wannan jikka bakwai din in aka ce yana juyawa wannan bankin ta kama da wuta ta yi gobara dadi zai ji ko kuma bakin ciki zai dadi zai ji domin shi a wannan lokaci bashi da makiya a duniya sama da wadannan. Sannan abu na uku wato ita riba wato takan wato takan jefa jama'a izuwa rashin haɗin kai tsakankanin al'umma ba za su zamanto daidai ba. Wanda minesa saboda yana daga cikin abinda Allah ya daidaita mu duk wanda ya yi wahala to shi ya kamata ya ci amfanin wahalar da ya yi. To amma ita riba ta kan kai talakawa a kullum wato suna ma wasu mawadata ne nema duk wahalar da suka yi amfanin wannan wahala zai koma hannun waɗannan mawadata. yanzu misali mutumin da suka zargo shi suka saka masa wannan wannan igiyar a wuyan shi duk aikin da zai yi duk wahalar da zai yi su ne yake ma yanzu misali ka je kayi aiki za a baka jika 100 a wata ka je ka ci bashin su na jika 100 sai su ce to abinda zaka ba su jika 105 zaka ba su ko jika 110 wannan bashi kullun hauhawa yake kullun lungulun kuwa yake kenan duk wahalar da kake a rayuwarka su ne kake nema suna kwance kawai kullun suna zukar wato talakawa abinda suka je suka yi wahala in suka nemo ma su ne za su ba kenan duk wani amfanin kenan gare su yake komawa shi ko Allah ya riga ya daidaita mu duk wanda yayi wahala to ya kamata kenan ya ci amfanin wahalar shi ba kai kai wahala ba kuma wani ya zamanto shine zai amfani da wahalar da kai kenan in ka je kai aiki ka samu kuɗi to kai ya kamata a ce ka amfana da kuɗin ka sannan illa ta hudu kasancewar ita riba ƙarshe abinda take haifarwa ta kan kai wato mutane zuwa rasa rayuwarsu musamman shi wanda yake mai bayar da riba wanda in ba dan wasu matakai da ake dauka wani lokaci shi wanda bashin ya danne shi to a ƙarshe yana iya halakar da wani mutane nawa suke daukan bashin mutum in bashi yayi nauyi akan mutum sai a dauki wasu ƴan haya su je su kashe wannan mutumin domin a badda sa to a ƙarshe duk waɗanda suke irin wannan su waɗanda bashin ya lauci in suka samu damar gamawa da wannan shi wanda yake ba su bashin za su gama da shi dan haka dai illolin sun wuce a lissafa shine anan malam ya zo mana da hadisi na farko wato a ƙarƙashin baba shine hadisin Jabir ibn Abdullah Allah ya ƙara masa yadda yake cewa la'ana rasulullah sallallahu alaihi wa sallama akilar riba yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wato ya la'anci mai bayar da riba lafazin la'ana rasulullah sallallahu alaihi wa sallama akilar riba in ma ka dauki la'ana akan cewa anan wato manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama addu'a ce ya musu muguwar addu'a cewa Allah ya la'anci wato mai cin riba ko kuma cewa jumla ce khabariya ma'ana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya la'anci mai cin riba duk wanda manzon Allah ya la'ance shi ko to Allah ne ya la'ance shi domin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama dan aike ne duk abin da ya faɗa sako ne yake isar mana a madadin ubangijinsa shine yace la'ana rasulullah sallallahu alaihi wa sallama akilar riba wato manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya tsine ma mai bayar da riba la'ana shine al-ib'ad wa tar korewa da nisantawa ga barin jin kai na Allah subhanahu wa ta'ala duk wanda aka ce Allah ya la'ance shi ma'ana Allah ya tsine masa ma'ana ya nisanta shi game da rahamarsa shine anan yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya la'anci akilar riba wato mai cin riba mai ake nihi mai cin riba ma'ana wanda yake bada bashi wanda yake bayarwa kenan shine farkon wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya la'anta anan an keɓanci wato mai bayar da riba an keɓance shi da lafazin al-akli saboda ci shine galibi mafi rinjaye game da duk wani amfani na bawa duk wani abin da mutum yake amfani da shi a rayuwarsa to abu na farko shine ci amma kar mu fahimci anan cewa abin ya keɓanta da ci cewa ni ai in na tara irin waɗannan kuɗaɗe bana cin su bana shan su amma nakan dunka tufafi ko na gina gida na shiga ko na sayi mota ta hawa to duka matsayin ɗaya ne babu bambanci duk abinda Allah ya haramta to yin amfani da shi haramun dan haka kenan da aka yi amfani da lafazin ci domin shine galibin amfani na mutum shine yace la'ana rasulullah sallallahu alaihi wa sallama akilar riba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya la'anci mai cin riba ma'ana wanda yake badawa nabiyun sai ya ce wa mukilahu manzon Allah ya ce da shi wanda ke karba, an gane ku, da shi wanda yake karba. Na uku sai ya ce wa katibahu, manzon Allah ya ce da shi mai rubutawar. Na hudu sai ya ce wa shahidaihi, da su masu shaidar. In ma mutum biyu ne suke shaida ko mutum ɗaya ne yake shaida, to gaba ɗaya dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya la'ance su. Wa qala, sai manzon Allah ya ce hum sawabun, gaba ɗayan su manzon Allah ya ce daidai suke matsayin su ɗaya, daidai suke a wajen me, a wajen daukan zunubi. Ai hum sawabun fil ism, daidai suke a wajen daukan zunubi. Farko abinda muke so mu gane, shi wanda yake me bayarwa wannan shine tushe, inda kowa zai ji tsoron Allah ya ki bayar da wannan bashi kudi da ruwa, to da an zauna lafiya. An gane ko, shi laifinsa a bayyane yake, shi wanda yake badawa. To shi kuma wanda yake karba, shi menene laifinsa? Laifinsa domin ribar ta kasance ne an same ta ta hanyar shi, inda shi misali wanda zai zo ya zauna, ku zo in ba ku bashi da ruwa, kowa ya ce a ba ma bukata, to dole zai rufe je ya nemi wata sana'a ta daban. Dole zai rufe wannan shago nashi ya je ya nemi wata sana'a ta daban. Kenan laifin shi mai karba domin an samu wannan riba ta hanyar shi, don haka shi ma ya yi tarayya a cikin zunubi, ya tsunduma kanshi cikin wannan laifi. Shi kwa laifin mai rubutu da masu shaida suka sun taimaka, an gane ku, sun taimaka ne. Shi kuma taimakawa akan duk wani abu na daukan zunubi haramu, kamar yadda Allah ya faɗa wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan, kar ku yi taimakekeniya akan daukan zunubi da ke tare iyaka. Amma shi mai rubutawa da masu shaida suna shiga karkashin wannan la'anta, in har sun san da cewa wannan bashi da aka bada kudi da ruwa ne. Amma misali mutum ne ya ba wani bashi, bai iya rubutu sai ya ce wani da Allah muna bukatar ka rubuta mana wani ya ba wani bashi jika kaza, ya nemo wasu da Allah ku zame mana shaida. To in har sun san da cewa kudi da ruwa ne, to wannan sun fada cikin laifi. Amma in ba su sani ba, to wannan suna da hanzari a gun Allah subhanahu wa ta'ala. To don haka wannan gaba cewa wa katibahu, da shi mai rubutawa, wa shahidaihi, da masu shaida, nasi ne a bayyane wanda yake tabbatar da harancin musulmi ya zamanto ma'aikaci a cikin banki, bankin da take mu'amala da kudin ruwa. Duk bankin da take mu'amala da riba, to haramun ne musulmi ya zamanto ma'aikaci a cikinta. Saboda daman ɗayan biyu ne, in ma ya zamanto aikinka shi ne rubutawa, ko ka zamanto aikinka shi ne shaidawa. Kuma ba ma abin da ya shafi wannan ba, duk wani aiki a irin wannan wuri bai ya halatta ga mubi, saboda ka kawo taimakonka ne da agajinka akan ci gaba da yaɗa barna a ban ƙasa. Da haka manzon Allah ya ce hum sawa'un, ya ce dukkansu matsayinsu ɗaya. To don haka wannan yana tabbatar mana, wannan nasi ne a bayyane wanda yake tabbatar mana da haramcin riba, domin la'anta ba ta kasancewa sai akan laifi wanda yake babba. Irin waɗannan laifuka kuwa, sallah da azumi da zakka da hajji da sauran ayyuka na ibada, da'a ga mahaifa, sadar da zumunta da sauransu, ba sa kankare wannan laifi. Iya abin da yake kankare wannan laifi shine kyautata tuba zuwa ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala, mutum ya tuba ya daina shi ne. Don haka kuma duk abin da mutum zai samu ta wannan hanya, dukiya ce wadda take haramtacciya. Ko nawa za a ba mutum, wannan abin da yake karba haramu, saboda ta'addanci ne a ban ƙasa, kuma fito na fito ne da Ubangiji subhanahu wa ta'ala, kamar ka ɗauko mayaki makami ne ka yaƙi Ubangijin ka subhanahu wa ta'ala. Tunda me yace faɗa cai fa illam taf'alu, in har ba ku aikata ba, kuka dina wannan mu'amala da kudin ruwa, to ku san da cewa fa'azanu bi harbi min Allahi wa rasuli, ku san da cewa wutar yaki ce ta huri tsakaninku da ubangijin. Shine anan yace la'ana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama akidar riba, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya tsine ma mai bayar da riba, wa mukilahu da shi wanda yake karba kin, an gane ko wanda zai je ya karba, wa katibahu da shi wanda yake rubutawa, wa shahidaihi da su masu shaida, wa qala manzon Allah sai yace hum sawa'un, yace dukkan su matsayin su daya a wajen zinubi. Al-Imam Muslim ya rawaito wannan hadisi, Al-Imam Bukhari shi ma ya rawaito kwatancin wannan hadisi amma ta hanyar Abu Juhaifa, shine Wahab ibn Abdullah, Allah ya kara masa yadda, Wahab ibn Abdullah, Allah ya kara masa yadda. Sannan hadisi na biyu a baba, hadisin Abdullah ibn Mas'ud, Allah ya kara masa yadda, daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah ke faɗa ar-riba 73 baban. Manzon Allah yace ita riba wato kofa 73 ce, wato daga cikin kofofi waɗanda suke na laifi, kofa 73 ce, an gane ko? Kamar misali wani matsayi ne na laifi, to ita riba kofa 73 ce. Shine yace ar-riba 73 baban, manzon Allah yace ita riba kofa ce 73 ta daukan zinubi ta talai, kaga illolin riba kenan sun wuce a lissafa. Manzon Allah sai yace aisaruha, mafi saukin kofar daga cikin 73 wanda take kuma baya laifin wanda yake kasa, manzon Allah yace mislu an yanki har rajulu ummuhu, kwatancin mutun ya sadu da mahaifiyarsa, wani ya zibillahi. Lafazin yankiha anan bi ma'ana yujami, mislu an yankiha ay mislu an yujami ar-rajulu ummuhu, kwatancin mutun ya tara da mahaifiyarsa. Babu inda zina ta himuni sama da mutun yayi zina da muharramasa wanda Allah ya haramta masa aurenta, ma'ana uwa ko diya ko el uwa da abin da yake kama da haka. To shine anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana cewa ita riba wato kofa 73 ce ta laifuka, amma aisaruha mafi sauki daga cikin 73 karshe kenan. Manzon Allah yace mislu an yanki har rajulu ummuhu, kwatancin mutun ya sadu da mahaifiyarsa, wal iyazu billahi. Wanda wannan fa inda za a tsaya a cikin laifuka, ai wannan ya kai kusan karshe, domin ita zina Allah ya faɗa cewa wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila, kar ku kusanci zina, Ubangiji ta'ala ya ce domin zina ta kasance alfasha ce, duk laifin da Allah ya ambace shi da cewa alfasha to ya kai karshe a wajen mu, yace wa sa'a sabila, yace zina ta muna daga tafarki, a ce mutun yayi zina to abu yayi, to kuma zinar ma kuma da wanda Allah ya haramta ma bawa, shine yace mislu an yanki har rajulu ummuhu, kwatancin mutun ya sadu da mahaifiyarsa. Sai yace wa inna arbar riba, manzon Allah yace mafi munin riba, ma'ana mafi tsananin riba, irdu rajulil muslim, manzon Allah yace cin mutuncin mutum musulmi, ka abuka a cikin mutuncin mutum musulmi, manzon Allah yace wannan shine mafi tsananin riba. Shine malamai suka fassara zagi biyu akan daya, in mutun ya maka zagi daya to in ma ramawa zaka yi a shar'anci daya zaka masa kamar yanda ya ma daya, amma in ka masa biyu to wannan kuma ka ƙetare iyaka, ka ƙetare iyaka. To shine yace wa inna arbar riba, wato mafi tsananin riba kenan, mafi munin riba, manzon Allah yace irdu rajulil muslim, wato keta mutuncin mutum musulmi, wanda wannan gaba tana nuna mana girman mutunci na musulmi da hadarin cin mutuncin musulmi. Ibn Majah shi ya rawaito wannan hadisi a takaice, haka nan Al-Hakim ya rawaito shi da lafazi wanda yake cikakke kuma ya inganta shi. A takaice hadisi ne sahihi kamar yadda Sheikh Nasir Albani, Allah ya ji kansa, wato ya inganta wannan hadisi a cikin Sahih Ibn Majah. Dan haka dai a takaice hadisin yana nuna mana cewa riba laifi ce daga cikin manya-manyan laifuka, kamar yadda annabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato ya bayyana mana. Sannan hadisi na uku a baban, wato hadisin Abu Sa'id Al-Khudri, Allah ya kara masa yadda, na faɗa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, la tabi'u adh-dhahaba bidh-dhahabi illa mithlan bi mithlin. Manzon Allah ya ce, kar ku sayar da zinari wato da zinari, ma'ana kar ku yi cinikin zinari da zinari, illa mislan bi misli. Manzon Allah ya ce, sai tamka da tamka. Gane ku, zinari kala-kala ce, akwai ƙasa, akwai tsaka-tsakiya, akwai kuma wadda take kololuwa, akwai wadda suke ce mata katorz, akwai wadda dizuit, akwai wadda kuma suna ajiye ta a matsayin ita ce bentiya, akwai wadda gram kinta yanzu jika 15 yake, akwai wadda kuma ƙasa da haka, ita dizuit kin ita ce gram kinta kenan jika 15, akwai ita katorz ita wannan bata wuce jika 12 ko 13, akwai bentiya ita wannan gram kinta yana kai jika 20 da wani abu. Kamar yadda wani dan uwa wanda suke sana'ar ta shine ya ba mu labari game da wannan kinta. To anan misali din ciniki za a yi, bayya halatta a yi fifiko, ita wannan katorz in ka ba da gram 2, to wannan dizuit ko bentiyan ita ma gram 2 za a baka, bayya halatta a baka wannan gram 1, wannan ka ba da gram 2, wannan a baka gram 1. An gane ku? Shine yace la tabi'u adh-dhahab, duk zinariya zinariya ce, kenan da wadda take tacicciya mai kyan da wadda take kasa, kenan duka matsayin su dai, in dai ciniki za a yi to bayya halatta a yi dadi a ciki. Shine yace la tabi'u adh-dhahaba bidh-dhahabi, kar ku sayar da zinari da zinari, illa mislan bi mislin. Manzo Allah yace sai tamka da tamka. Sai yace wala tushifu ba'daha ala ba'di. Lafazin wala tushifu an ciro shi ne daga ashifu. Idan aka ce ashifu, ma'ana shine azziyada, ƙari kenan. Shine yace wala tushifu ba'daha ala ba'di, ma'ana kada ku dada shashanta akan shashi, ko ka ce kar ku fifita shashanta akan shashi. Wannan jumla kenan, jumla ce ta akidiyya, ala qaulihi illa mislan bi mislin. A fadarsa da yace sai tamka da tamka, kenan mun fahimci cewa ƙari baya halatta. To amma dan ya karfafa mana hanin, sai yace wala tushifu ba'daha ala ba'di, manzo Allah yace kada ku dada shashanta akan shashi, kenan dole ya zamanto daidai wa daida. Haka sai yace wala tabi'ul warika bil wariki, manzo Allah yace kar ku sayar da azurfa da azurfa, illa mislan bi mislin. Manzo Allah yace ita ma sai tamka da tamka, ita ma azurfa hawan hawa ce, wata tafi wata kyau. To da me kyan da mara kyau, in dai ciniki za a yi to bayya halatta a yi kare, sai dai a yi tamka da tamka. Manzo Allah yace wala tushifu ba'daha ala ba'di, kar ku dada shashanta akan shashi. Sannan sai yace wala tabi'u minha ga'iban bi najiz, manzo Allah yace kar ku sayar da fakakke daga cikin su bi najiz, da wanda yake zartacce. Menene zartacce? Wanda yake halarci. Yanzu misali ina da zinare, an gane ko, me kyau, zan baka gram 2, ka bani gram 2 kai ma taka, domin ina da bukatar taka. To anan bayya halatta, wato a dan samu jinkiri, ni gatawa kai kuma taka sai ka je gida, to bayya halatta a yi wannan ciniki. Abinda za a yi, je ka dauko taka, in ka dauko, in yaso a yi cinikin, in baka ka bani,
shine yace wala tabiqu minha ghaiban bi najiz, kar ku sayar da fakkake daga gareta daga cikin ta yace bi najiz, da wanda yake zartacce, ma'ana wanda yake halarci. To anan da yace kar ku sayar da zinari da zinari illa mislan bi mislin sai tamka da tamka, to wannan bai keɓanta ba da zinari wanda yake kirare, ko da wadda ba a kira ba ce bai ya halatta a yi fifiko, da wadda aka kira da wadda ba a kira ba bai ya halatta a yi fifiko. An gane ko? Dole a dora a kan sikeli a auna daidai wa daida, haka za a yi ciniki. Sannan abinda muke so mu gane, kuma wannan shi ne dalilin da yake tabbatar da haramcin ƙari a wajen canji in har kuɗi jinsin shi ya kadaita. In jinsin kuɗi ya kadaita, to in za a yi canji dole ya zamanto tamka da tamka, ƙari baya halatta. Yanzu misali kuɗaɗen da muke amfani da su a yau, irin su sefa da naira da dolar da euro da sauran kuɗaɗe, dukkan su waɗannan kuɗaɗe a madadin zinare da azurfa ne da ake amfani da su a wancan lokaci. Shine Allah ya ganar da bayinsa wata hanya wadda za a samu maslaha, abinda zai tsaya matsayin zinare da azurfar da ake amfani da su a wancan lokaci. An gane ku? Domin sun yi ƙaranci, maimakon a ce yau kowa zinare zai kashe da azurfa in za a yi cinikayya, to abin zai yi yawa. To sai Allah ya fahimtar da bayin shi wata hanya waɗannan kuɗaɗe na takardu da ake amfani da su madadin zinare da azurfa ne wanda ake amfani da su a irin wancan lokaci. Kuma kamar yanda wani ɗan uwa yake bani labarin cewa kuɗaɗe da ake kira ma ƙasashe gwalgwadon tattalin arzikin su ne, ma'ana zinarin da kuke ajiyewa shine sai a kira muku iya kudin kenan zinarin da kuka ajje. Kuma amma ci gaba akan cewa akan yi lissafi ga tattalin ƙasa, tattalin arziki na ƙasa, abin da ya shafi irin noma da kiwo da sauransu da yawan al'ummar da yanda suke hada-hada kenan, sai a kira kudi ga ƙasar kenan gwalgwadon tattalin arzikin ta, gwalgwadon tattalin arzikin ta. Saboda inda a ce kuɗi za a maida shi, akwai hikima ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Waɗanda suke kera kuɗin amma har yau ba za ka ga cewa kuɗin sai ka samu mutane gaya suna da buƙatar shi. Yanzu yau inda kowa zai mallaki injin kuɗi, kowa ya zo ya buga kuɗi, zai zama ciyawa, shara ce, babu wani amfani da shi da za a yi. Yau kai kana kerawa, ni ma ina kerawa, menene za ka bani ka karɓi kayana? Ko kuma in ce ka zo ka mun aiki, yanda nake kera kuɗi kai ma kana kerawa, kenan ya zama ciyawa. To dan haka kasancewar waɗannan kuɗaɗe matsayinsu ɗaya da zinarin da ake amfani da su a wancan lokaci, duk inda sefa take sunanta sefa, ko da kasancewar hoton kuɗin ya canza, in dai a matsayin sefa take to sefa take. An gane ko? Kenan in za a yi canji bayya halatta a yi fifiko. Yanzu misali a sefa da ake yi, akwai hoton da ya canza na wata ƙasa da irin misali wanda muke kashewa a ƙasan kuɗin kamaru da menene, sefa ne ko ba sefa ba ne? A wai matsayin sefa ne ko ba sefa ba ne ba?
Sefa ne, amma ba sefa
ba. To in dai sefa ne, to duka daidai yake da sefa ke mu, ba za ka ba da ba jika biyu ta kamar kenan a baka jika, wannan jika guda ta mu. Kuma yanzu misali ai akwai na takardu, akwai ƙarafuna wanda suke canji, a nan ba za ka ba da canji jika ba 20 a baka jika guda ta takarda, dan kai kana da buƙatar canji, daidai da dala ɗaya bai halatta ba a rage. Kamar misali a baka jika ba dala 5 canji, ka ba da jika guda ta takarda bai ya halatta, domin wannan takarda sefa ce, su waɗannan canjin su ma sefa ne, dukkan shi jinsin shi ɗaya kenan, bai ya halatta a yi fifiko. Kenan anan sai mu gane cewa duk jinsin kuɗi in ya kadaita yin fifiko bai ya halatta, kuma abu na biyu jinkiri baya halatta. Misali yanzu in kawo jika goma, in kawo jika goma da Allah ina buƙatar jika canjin jika goma, sai ka ce kawo, in na shiga gida na ɗauko maka, to bai ya halatta domin an samu jinkiri, sai dai hannu da hannu. Sai in rike jika goma ta, in ka shiga ka ɗauko canjin, sannan ka bani in baka. An gane ku? Kenan in jinsin kuɗi ya kadaita fifiko baya halatta, haka nan kuma jinkiri baya halatta, kamar yadda zamu iske a hadisi na gaba. Amma anan menene zamu fahimta? Kenan da yace la tabi'u adh-dhahaba biz-dhahabi, kar ku sayar da zinari da zinari, yace illa mislan bi mislin, sai tamka da tamka. An gane? Kamar yanzu misali wanda zai yi bulaguro ai yafi buƙatar manyan kuɗi. Kamar yanzu misali kai duk kuɗaɗenka kankana ne, ɗan dala 100 ne ko ɗan jika jika ne, to kana son ɗan jika 10 za ka yi bulaguro. To wannan ba zai ce ba a kawo miliyan 1 da jika 10, ma'ana kankanan kuɗi in baka miliyan 1 waɗanda suke ɗan jika 10 bai ya halatta. An gane ku? Da waɗannan ɗan dala 100 da wannan ɗan jika jika dukkan su sai fane da ita wannan ɗan jika 10, kenan bayan halatta a fifi ko duka jinsin kuɗi ɗaya ne. Shi ne yace illa mislan bi mislin, sai tamka da tamka. Yace kuma wala tushifu ba'daha ala ba'din, kar ku dada shashanta akan shashi. Haka yace wala tabi'ul warqa bil warqi, kar ku sayar da azurfa da azurfa. Illa mislan bi mislin, sai tamka da tamka. Yana dan haka duk wani jinsin kuɗi, to in za a yi ciniki, za a yi canji, to daidai wa daida za a yi, ƙari bai ya halatta. Haka sai yace wala tabi'u minha gha'iban bi najizin, kar ku sayar da wato wanda yake fakekke da wanda yake zartacce. Misali ga jika 10 ina buƙatar canji, to kar ka karɓi jika 10 ta ka ce in ka shiga za ka fito, mu a'a, je ka kawo canjin in ya so sannan in karba. Kuma bayya halatta a nan, misali a baka wani bangare, bangaren a ce a sai daga baya. Kamar misali na zo ina buƙatar canjin jika 10, ka ce a sai dai in baka jika 5 daga baya ka zo ka amshi 5, to bayya halatta. Iya abinda za a yi, rumta min jika 5 kin, rike wannan jika 10 tawa. An gane ko? Rike ta. In na dawo maka da jika 5 ɗinka kenan, sai an karɓi jika 10 ta. Ko kuma in an samu canji, to canza wannan jika 10, ka ɗau jika 5 ɗinka, in ya so sai in zo in karɓi jika 5 ɗinka. Wannan 10 taka da ya amsa kenan, garanti ne ya amsa. 5 ɗin nan ramci ne ya baka, ba canji bane aka yi. Amma in a matsayin wani canza min jika 10, a babu sai jika 5, to ba ni jika 5 ɗin daga baya na zo na karɓi sauran canjin, in a matsayin canji ne bai ya halatta. Kenan to ramta min jika 5 ɗin, rike 10 zuwa jimawa, in ka samu canji ka canza ka hudda 5 ɗin ka, sai in zo in karɓi sauran canji na. Ko kuma in na je in na samu 5 ɗin, zan kawo ma 5 ɗin ka, sai in amshi 10 ta. Sai dai ai haka. To shine yace wala tabi'u minha gha'iban bi najiz, kar ku sayar da wanda yake fakekke da wanda yake kenan zartacce, ma'ana wanda yake halartacce. Lokaci ya tafi kenan, insha Allah ƙarin bayani akan shi zai zo, domin yana ya kunshi ma'anar abinda hadisin zai zo a gaba. Da fatan abinda muka faɗa daidai, Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.